This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkanku da safiyar yau Laraba 22 ga watan Janairun 2025. Na fatan an wayi gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Zara Aminu fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga Zahra da kanin labaran.
Jihohin Amurka 22 sun shigar da ƙara akan umarnin zartarwa da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa hannu na kawo ƙarshen bada shaidar zama ɗan ƙasa na haihuwa. Wata kungiya mai fafutuka ta ce umarnin zartarwa da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa hannu na dakatar da shirin ƴan gudun hijira zai shafi dubban ƴan ƙasar Afghanistan da suka taimaka Amurka a lokacin yakin da ta yi a ƙasar. Babban haftan sojan Isra'ila ya ce zai yi murabus a ranar 6 ga watan Maris.
Kanin labaran duniya kenan. A bangaren rahotanni kuma za a ji mahangar wani masanin shari'a akan dalilan da suka sa ake zaman sulhu tsakanin kamfanin Sunrise mai samar da wutar lantarki da gwamnatin Najeriya a birnin Paris.
Najeriya da ita wannan kamfani na Sunrise su ne suka amince a yarjejeniyar da suka yi kan cewa idan an samu saɓani akan wannan yarjejeniya nasu ga inda za a je domin a samu wanda zai yi sulhu kuma ga irin dokokin sulhun da za a amfani da shi domin a samar da mafita.
Sannan muna da rahoto akan wata arangama tsakanin sojoji da masu haƙar zinare ba bisa ka'ida ba a ƙasar Ghana.
Ana samun hutun da attack company da suke mining da sauransu. Ya kori investors wanda su zai wanga mining wanda zai kawo arziki da kuma aiki ba zai yi ba domin ina ganin kamar in yi zo ba zai samu zaman lafiya.
A duk ranar irin ta yau Laraba, Murtala Faru sanyi na alamin tafi da shirin baki sai yanka wuya. Wanda a wannan makon akalar shirin ta karkata kan rantsar da sabon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump a wa'adi na biyu. Amma da farko za mu fara da shan labaran duniya kashi na farko.
Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da wannan safiya. Jihohin Amurka 22 ƙarƙashin jam'iyyar Democrat sun shigar da ƙara a jiya Talata akan umarnin zartarwa da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa hannu na kawo ƙarshen bada shaidar zama ɗan ƙasa ta haihuwa ga 'ya'yan baƙin haure da ke zauna a Amurka. Gwamnatocin birnin Washington DC da San Francisco na daga cikin sahun farko a jihohin da suka shigar da ƙararrakin waɗanda ke adawa da umarnin zartarwa na Trump ɗin wanda ya sanya wa hannu sa'o'i kaɗan bayan rantsar da shi a ranar Litinin. Kundin tsarin mulkin Amurka ya bada tabbacin zama ɗan ƙasa ga waɗanda aka haifa a ƙasar. Amma Trump ya sanya hannu akan umarnin zartarwa a wani bangare na rage yawan baƙin haure miliyan 11 ko fiye da haka da ke zauna a Amurka. Dokar ta umarci hukumomin Amurka da su daina baiwa baƙin haure takardar zama ɗan ƙasa idan sun haihu. Umarnin shugaban na Republican ya umarci jami'an gwamnatin tarayya da cewa daga ranar 19 ga watan Fabrairu su daina bada shaidar zama ɗan ƙasar Amurka ga 'ya'yan da aka haifa a ƙasar. Wata kungiya mai fafutuka ta ce umarnin zartarwa da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa hannu na dakatar da shirin ƴan gudun hijira zai shafi dubban ƴan ƙasar Afghanistan da suka taimaka Amurka a lokacin yakin da take yi a ƙasar. Gamayyar kungiyoyin da ke da headquarter a California mai suna Afghanistan Evac ta faɗa a ranar Litinin cewa dakatar da duk wani matsuguni ga ƴan gudun hijira zai shafi ƴan Afghanistan da ke jiran komawa Amurka. Afghan Evac a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafin X ta ce dubban ƴan Afghanistan waɗanda suka kammala kusan dukkan matakan da ake bukata a tsarin ƴan gudun hijira za su fuskanci tsaiko. Sannan kuma wasu dubbai waɗanda ke kan layi a halin yanzu za su shiga cikin rudani. Babban hafsan sojan Isra'ila Hazi Halevi ya ce zai yi murabus a ranar 6 ga watan Maris, kuma ya ce ya ɗauki alhakin gagarumin gazawar tsaro da aka samu a harin ranar 7 ga watan Oktoba shekarar 2023. A cikin wata wasiƙa da ya aike wa ministan tsaron Isra'ila, Halibi ya ce zai kammala bincike da sojojin Isra'ila suke yi akan harin na watan Oktoba wanda ya yi sanadiyar barkewar rikicin da aka shafe watanni 15 ana yi. Duk da yake yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta ta fara aiki, Halibi ya ce ba a cimma manufar yakin ba, sojojin za su ci gaba da fafatawa don kawo ƙarshen ƙungiyar Hamas da kuma ƙarfin mulkinta tare da tabbatar da dawo da waɗanda aka yi garkuwa da su. Yan Isra'ila da suka rasa mahallansu sakamakon hare-haren yan bindiga su kuma sun koma gida. Hamas ta ce za ta sake sakin wasu mutanen da ta garkuwa da su a ranar Asabar, yayin da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta da Isra'ila ta shiga kwana na uku. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To Zahra za ta karanto sauran labarin bayan mun gabatar da rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda tsofaffin shugabannin Najeriya, shugaba Olusegun Obasanjo da Muhammadu Buhari, suka tafi Paris tare da wasu kusoshin gwamnatin Najeriya don ba da shaida a wata zaman sulhu kan badaƙalar kwangila tsakanin kamfanin samar da wutar lantarki na Sunrise da gwamnatin Najeriya. Kamfanin Sunrise ya zargi gwamnatin Najeriya da saba yarjejeniyar kwangilar Mambila ta dala biliyan 6 tare da neman diyyar dala miliyan 400. Wakilin muryar Amurka a Abuja, Umar Faruk Musa, ya tuntubi lauyan kasa da kasa Nasir Said, inda ya tambaye shi dalilan da yasa suka dunguma zuwa Faransa don warware rikicin. Yace
wato abun lura a irin waɗannan shari'a na shiga tsakani ko na sulhu shine waɗanda aka yi yarjejeniyar da su, misali Najeriya da ita wannan kamfani na Sunrise, su ne suka amince a yarjejeniyar da suka yi kan cewa idan an samu sabani akan wannan yarjejeniya na su, ga inda za a je domin a samu wanda zai yi sulhu, kuma ga irin dokokin sulhun da za a amfani da shi domin a samar da mafita. Ma'ana duk lokacin da kaga yarjejeniya tsakanin kasa da kasa ko gwamnati da kasa kamar Najeriya da wata kungiya ko wani kamfani, za ka ga a wannan yarjejeniyar ne ake saka inda za a gudanar da wannan zama na sulhu idan ya taso.
To amma me yasa ba a yin shi a Najeriya, tunda maganar nan da ko kungiyar nan a Najeriya aka kitsa ta, takaddamar a Najeriya ta kasance masu ba da shaida shugabanni ne na Najeriya da dai sauran waɗanda ke da ruwa da tsaki akan wannan shari'a.
Wato abubuwa ne da mabambanta za ka ga waɗanda suka shiga yarjejeniya da Najeriya yake sa su nemi wani ƙasa a je a yi sulhu idan an samu matsala a yarjejeniya. Ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan kuma shine hukumomin Najeriya suna da rauni idan an zo zartar da hukunci ko umarni na arbitrator ko kuma hukuncin kotu. Misali a Najeriya a yau za ka iya samun hukunci in an baka hukuncin kotu, idan ka ci nasara a kotu ka je kana so a zartar da hukunci ko a kwata a biya ka kudin da kotu ta ce a biya ka, sai ka ga wanda aka ce biya kudin ya shigar da roƙo gaban kotu da muke ce mishi stay of execution ko injunction pending appeal, wanda sai a yi shekara da shekaru da wannan abokan nashi ba a ji ba ballantana kuma kai da aka baka wannan hukuncin ka amfana. Na biyu kuma akwai misali dokokin Najeriya kamar sashi na 84 na dokokin da ya shafi Sharia and Civil Process Act, ma'ana hanyar isar da sako da kuma zartar da hukunce-hukunce na ƙasa, ya yi tanadi kan cewa duk lokacin da aka samu wani hukunci da ya shafi gwamnati, kafin a kama kudin gwamnatin tarayyar Najeriya dole sai an samu amincewa na Attorney General wato ministan shari'a na ƙasa kafin a kama kuɗi domin a bi umarnin kotu. To kaga irin waɗannan ba ƙaramin koma baya ne ga ƙasa ba, shi yake sa ka ga waɗanda suke kasuwanci da Najeriya ko da 'yan Najeriya sai su nemi maimakon a yi sulhu a Najeriya a je wani ƙasa a yi sulhu. Bugu da ƙari akwai zargi da ake yi na cin hanci da rashawa da ake fakewa da irin in an kai wannan zama na sulhu ƙasashen waje, saboda ta nan ma'aikatan gwamnati za su fitar da kuɗi na 'yan sako da kuma wasu kuɗaɗe wanda sukan amfana da irin waɗannan kuɗaɗen.
To amma a zahiri idan Najeriya ta ƙi zuwa wannan zaman sulhu ko shari'ar sulhu tunda Najeriya ta tabbatar cewa bata ba da wannan kwangila ba a dokance shugaban kasa tsoho Olusegun Obasanjo bai yadda cewa shi ya ba da umarni a yi ba majalisar koli ta lokacin wanda ta kushe ministoci karkashin shugabancin Olusegun Obasanjo ta ce bata ba da wannan kwangila ba ko amincewa ba to ashe in ta ki zuwa ma ai ba laifi bane ko
a'a in ta ki zuwa yana iya kawo mata matsala saboda na farko bayanan nan duk da ta ambata ai ita Najeriyan ne kadai take sanar da haka idan ba su je gaban wanda aka kai wannan kara gaban shi ba babu yanda za a yi shi ya san matsayin Najeriya har yayi hukunci da zai maka sadaki
ba gaskiya na san Said kenan mai shari'a kan al'amuran shari'a na kasa da kasa a tattauna da ni da shi a Abuja Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja Najeriya
Umar Faruk Musa kenan a tattaunawar da yi da lauyan kasa da kasa Nasir Said Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu ga zara da kashin labaran duniya na biyu
Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a jiya Talata cewa idan aka kulla yarjejeniyar tsagaita bude wuta da Russia to akwai buƙatar akalla dakarun wanzar da zaman lafiya na Turai kusan 200,000 su kasance a Ukraine domin kare ƙasar da ke gabashin Turai daga yiwuwar harin Russia. Zelensky ya ce mafi kyawun tsaron Ukraine a lokacin yarjejeniyar tsagaita bude wuta shine kasancewarta memba a cikin ƙungiyar tsaro ta NATO. Yayin da akasarin kasashen Turai ke goyen bayan shigar Ukraine cikin kawancan amma Jamus da Amurka na da adawa da shigar Ukraine din yayin da kasashen Hungary da Slovakia ke goyen bayan Russia su ma suke adawa da shigar Ukraine din cikin kungiyar ta NATO Zelensky ya kuma yi kira ga kasashen Turai da su yi la'akari da kiran da Trump yayi a baya-bayan nan ga membobin na NATO da su kara yawan kudaden da suke kashewa a fannin tsaro zuwa kashi 5 na tattalin arziki cikin kasa Zelensky ya kara da cewa Turai na buƙatar samar da tsarin tsaro na bai daya a halin da ake ciki kuma Ukraine ta nemi ganawa da Trump wanda yayi alƙawarin kawo ƙarshen yakin da ke tsakanin Russia da Ukraine din cikin gaggawa duk da bai bayyana yadda zai cimma lamarin ba Jami'an Turkiya sun bayyana cewa wata gobara da ta tashi a wani otel mai hawa 12 da ke wani shahararren wurin shakatawa a yankin arewa maso yammacin kasar yayi sanadiyar mutuwar mutane akalla 76 akalla mutane 51 kuma sun jikkata sakamakon gobarar da ta tashi a otel din Grand Cartel da ke Katalkaya a tsaunin Kulugu na lardin Bolu mai tazarar kilomita 300 daga gabashin Istanbul a cewar ministan san tsaron cikin gida Ali Yarlikaya yace otel din ya sauki baki 238 gobarar ta faru ne ana dab da fara hutun makonni biyu na hunturu lokacin da otel a yankin suke cika makil gwamnatin kasar ta nada wasu waɗanda za su jagoranci gudanar da bincike kan gobarar da ake kyautata zaton ta tashi ne a wurin cin abinci na otel din
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Yanzu za mu saki waiwayar taskar rahotannin mu kuma wannan karin samu nufi kasar Ghana. Shugaban kasar Ghana ya bada umarnin aiwatar da bincike akan wasu masu hakar ma'adinai su 8 da sojoji suka kashe a yankin Ashanti na kasar a wata arangama da ta auku tsakanin sojojin da masu hakar ma'adinan ba bisa ka'ida ba a kamfanin hakar ma'adinai Anglo Gold wakilin muryar Amurka Hamza Adam ya aika mana wannan rahoto daga Kumasi
daga Obuasi daya daga cikin garuruwan da ake samar da zinnariya a Ghana jama'a ne suka tattaru a yau domin aiwatar da sallan jana'iza na wasu mutane da suka rasa rayukansu sakamakon arangama da sun kai da sojoji dake gadin kamfanin hakkan zinnariya na Anglo Gold Ashanti dake tsakiyar yankin Obuasi na kasar Hajiya Fatima na daga cikin mahalta jana'izan kuma ta ce dan uwana da nake dogaro akan sa kadai kenan kuma gaya nan na rasa shi abinda muke bukata shine a gudanar da bincike tare da ajiroka a mazaunin ta kimanin mutane 8 ne suka rasa rayukansu sakamakon tahomagama da aka yi tsakanin sojoji na kasar da wasu masu hakar ma'adanai ba bisa ka'ida ba a yankin. To sai dai a cikin wata sanarwa da dakarun sojan ta fitar ta ce sun yi artabu da mutanen masu hakar ma'adanai ba bisa ka'ida bane a ranar Lahadi da dare, kuma kusan 60 daga cikin su na dauke da makamai da sun ka hada da bindigogi da adduna. Sanarwa ta kara da cewa mahakan sun kusa kai ne a cikin shingen kamfanin dake da lansisin hakar zinnari a ranar Asabar da dare, sa'annan sun ka bude wuta bayan motar sintirin sojin ta kora su. Sojojin dai suka ce wannan shine yasa sun ka mayar da martani domin kare kawunan su, kuma ana cikin haka ne sai 7 daga cikin masu hakar ma'adanan suka rasa rayukan su, kana an ka kwatar da wasu a asibiti. Sanarwan sojojin ya kuma kara da cewa yayin rikicin an kona motoci 4 na kamfanin hakar ma'adanan. To sai dai wata sanarwa ko da ofishin shugaban kasan Ghana John Dramani Mahama ya fitar ta ce ya bada umarnin gudanar da bincike domin tantance yanayin rikicin da kuma tabbatar da cewa an gurfanar da duk wadanda an ka samu da laifi a gabar kotu Ghana, wanda ita ce ke kan gaba wajen samar da zinnariya a Afirka ta dade tana fama da rikici tsakanin sojoji da matasa a yankunan da ake hakar ma'adinai, abinda ke barazana ga tsaron kasar tare da tattalin arzikin ta. Tsakanin watan Janairu zuwa Satumba na shekarar 2024 Ghana ta samu kimanin dalan Amurka miliyan 316 sakamakon zuba jari daga ketare. To sai dai waɗannan rikice-rikice na barazana ga tattalin arzikin kasar da ma tsaronta, saboda duk wata kasa da ke fama da irin waɗannan rikice-rikice ba za ta iya jawo masu zuba jari ba daga kasashen waje, a cewar Sharif Isa Abdulsalam mai sharhi kan al'amuran yau da kullun.
Abinda ta faru gaba good news bane mamu, yanzu da muke neman kudaje da yawa musa cikin tattalin arzikin mu, wanda ga karfin kudin mu na wurin wanga fanni na gold da diamond da sauran su, ne ke wanda muke ganin muke mallakan su da wurin fannin oil dai ba fasance ne makarani nan, muga daga muna da karfin abin da muke mallakan su, muna samu mutane na attack company da suke mining da sauran su, ya kori investors mun na su zai wanga mining wanda zai kawo arziki ne da kuma sana aiki bai zai yi da mina ganin kamar ni zo bai samu zaman lafiya ba. So shi ya ji ma wani su muna cewa kamar wayan ga masu aikin su boss ke mining da masu galamsin ga abubuwan da suke yana fafa suna bata kasan mu suna kuma bring rebels a kasan.
To ko shin ina mafita? Sharif Isa Abdulsalam ya ce
wanga ya kamata ya farkar da gwamnati kamar ya wata ko ya kawo yanzu da hankalin shi wani abubuwan da ke faruwa a cikin mining ba wai sallan bata ruwa da bata kasa da gurin naki da daji ba, wurin batun fannin fannin tsaro da miyagun makamai kuma ya kamata a duba sosai.
An tura jami'an tsaro domin tabbatar da wanzuwan zaman lafiya a yankin Obuasin da ma a halin yanzu aka rufe makarantu sakamakon wannan rikicin. Hamza Adam, muryar Amurka daga Kumasi, Ghana.
A gaida Hamza Adam da wannan rahoto. To kada dai a sha'afa ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma ana iya sauraron mu a tashar VOA African mita 102.5 zangon FM. Bayan nan kuma a duk sa'ar da ake so ana iya zuwa adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron wannan shirin da sauran shirye-shiryen mu na baya. In zuga Murtala Faruk sanyin na ta shirin mu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Bayan shan rantsuwar kama aiki a wa'adin mulki na biyu, shugaban Amurka Donald Trump ya sha alwashin sake gina Amurka tare da rattaba hannu akan dokokin shugaban kasa har 200 a ranar farko ta aikinsa. Jama'a assalamu alaikum. A ranar Litinin din nan da ta gabata ne aka rantsar da Donald Trump a matsayin shugaban kasar Amurka a wa'adin mulki na biyu. Inda ya kasance shugaban Amurka na farko da ya fadi zabe amma ya sami komawa mulki a karo na biyu. Trump ya gina ne akan manufa da kudirinsa na wa'adin mulki na farko, wato Amurka ce kan gaba, inda a wannan karon bayan zargin gwamnatin shugaba Biden da ta shuɗe da wargaza kima da martabar Amurka, ya ce ya fito da wasu manufofi da ya ce suna da manufar dawo da kima da martabar kasar a idon duniya. A ranarsa ta farko 'yan sa'o'i bayan rantsar da shi, Trump ya rattaba hannu kan dokokin shugaban kasa kusan 200 da dukkansu suke ɗauke da tsauraran matakai, yayin da kusan 80 daga cikinsu suke rusa dokokin tsohon shugaba Biden. Sun kuwa hada da garkane kan iyaka da kurar miliyoyin bakin haure. ittifaki akan jinsi biyu kacal wato namiji da mace ba na uku soke shedar zama dan kasa kai tsaye ga ƴaƴan baki da aka haifa a Amurka da kuma yin afuwa ga daruruwan waɗanda aka yanke wa hukunci akan tarzoma ta majalisar dokokin Amurka a ranar 6 ga watan Janairu shekara ta 2020 da dai sauransu. Mai fashin baki kan lamuran siyasa a nan Amurka Farfesa Samuel Zalanga yayin nazarin dokokin da shugaban kasa ya rattaba wa hannu.
Kamar da ka faɗa tun lokacin da yake campaign ya yi magana akan cewa zai rantaba haɗin akan waɗannan dokokin. Amma abin da yake bada mamaki shine na ɗaya yawan abubuwan da ya rantaba hannu a kai, na biyu kuma yadda wasu abubuwan suna da yawa yadda zai wahala mutum ya zauna ya ga cewa an rantaba hannu akan abubuwa da yawa, haka kuma yadda za a gudanar da su da waɗannan abubuwan da aka rantaba hannu a kai zai dan kawo dan tashin hankali a wasu bangaren abubuwa da ake yakafin nan, domin sun yawa ba wani wanda zai iya cewa ya san muhimmin ga abin da zai faru idan wannan abin ya faru, domin dokokin da aka sa rantaba hannu a kai sun yawa sosai.
To professor, waɗanne ne kake ganin watakila za su ja hankalin Amurkawa?
Akwai su suna nan da yawa, misali kaman wanda ake kokari za a kori mutane daga ƙasar nan wanda suna zama a ƙasar nan kaman ba su da izini, da yawa cikin su sun zauna nan ƙasar sun je mata, ko yanzu kuma a zo ce kun za a kore su hakan nan zai dan kawo wani abu wanda zai shafi tattalin arziki.
To professor, bari mu duba wannan da aka kira birthright citizenship. Shin me ka fahimta daga wannan doka da shugaban ƙasa ya rattaba wa hannu, me take nufi? Ka yi wa masu saurare bayani.
Kusa ga fahimta na a da idan mutum aka aife shi a nan Amurka, ko da ma lokacin iyayensa sun zo makaranta ne a nan misali, ko kuma sun zo kurin kaman bakunta ne na ɗan lokaci kaɗan, to amma a cikin wannan lokacin aka aife mutum a nan, to gaba ɗaya saboda an haife shi a nan yana da ƴanci ya zama ɗan ƙasan nan. Yawwa, to amma yanzu don an haife ka a nan ƙasan, idan ba iyayenka da masu ƴan ƙasa ba ne, kai ba ka da dama ka zama, ba ka da wani ƴanci da za ka ce kai ma ka zama ƴan ƙasan nan ne.
Profesa, ɗaya daga cikin dokokin da suka ja hankali su ne ciccire wasu manya alƙalan kotunan shige da fice, wato immigration court judges da ya yi, da kuma wato yin afuwa ma waɗanda suka yi zanga-zanga waɗanda suka tada kura a ranar 6 ga watan Janairun shekara ta 2020 a daidai lokacin da ake ƙoƙarin tantance ta yancin zaɓen wannan shekara ta 2020 wanda aka sani da Young Boys.
Idan kana da iko, kuma na sani bisa ga nazarin rayuwar ɗan adam, in mutum yana da iko wanda ya fi sauran jama'a, ko kuma akwai jama'a wanda suke da iko ya fi sauran jama'a, zai iya amfani da ikon da yake da shi ya yi duk abin da ya yi. To yanzu wannan abin da ya faru shi ne wannan kare doka da ake yi, lallai an kare doka ne, to amma sun yi wani abin sun kare doka, to amma da yake yana da iko ya haka ya yi.
Farfesa Kamilu Sani Fage, wani mai sharhi kan lamuran siyasar duniya a Jami'ar Bayero ta Kano, ya yi mana fashin baki kan sabbin matakan na shugaba Trump, musamman waɗanda suka shafi dangantakar Amurka da sauran ƙasashen duniya, da kuma yaƙe-yaƙe da ke faruwa a wasu sassan duniyar.
A maganganun da ya faɗa da matakan da ya ɗauka tun ma kafin ya ci zaɓe da kuma har yanzu, yanda yake cewa babbar manufarsa shi ne Amerika ita ce a gaba, ma'ana duk abin da zai yi shi matakin da yake so ya yi shi ne ya ga cewa ya sa ita gaba, Amerika ta zama ita ce jagora a cikin siyasar duniya, haka kuma a cikin gida zai mai da hankalinsa wajen gina ita ƙasar Amerika. To wannan duk maganganu gaskiya ba sabuwar ba sababbin abu bane da yake faɗa, to amma a yanzu matakan da yake da ƙudurin ɗauka wasu a gaskiya a maimakon su taimakawa America za su mata illa ne ta fuskar siyasar kasa da kasa domin yanayi yanzu duk da tsaraban shi da mulki shekara 8 ne amma cikin wannan shekaru 8 abubuwa sun canza wanda matakan da yake ganin zai dauka a gaskiya ba za su tasiri ba za su ba America kyau ba domin za su kaita ga arinka ganin wariya ce ko kuma ta zama wata saniyar wari a cikin tafiyar da ake duk da karfin da ita America take da shi batu kuma da yi na cewa zai ga ya kawo karshen yaƙe-yaƙe da kuma shigar America a cikin yaƙi daban-daban ato wannan abu ne gaskiya wanda kowa zai yi maraba da shi domin ana ganin wata America kusan duk abubuwan da suke faruwa musamman yanzu kamar yakin nan na Ukraine wanda ake ganin da America ta dauki mataki da tuni an warware shi domin matsin lamba America ita ta sa ake kokarin su an jawo ita Ukraine ta shiga cikin kungiyar NATO wanda wannan na farko da ya ci karo da wato yarjejeniyar da aka tun lokacin ma da ake kokarin rugujewar ita da jamhuriyar Russia din ta Soviet Union to kaga wannan kokari gaskiya ya saba wancan alkawari kuma yana cikin abin da ya sa ma aka kawo ake fama da wannan rigingimu to a gaskiya in dai har America za ta janye wannan matsin lamba to wannan zai taimaka a samu warwarewar wannan rikici haka kuma abin da yake faruwa wato gabas ta tsakiya musamman batun da ake na yakin Isra'ila da Palestina shi ma America tana da wato karfin da za ta samu bakin zaren warware wannan matsala da kuma gurare dai daban-daban da haka wannan duk da Trump za a ganshi ta wata fuska cewa abin ba daɗi a siyasar duniya amma nan batu na wato kawo ƙarshen yaƙe-yaƙe da kuma ganin America ta daina tsanda mahannunta a cikin irin wa'annan abubuwa abu ne wanda na zaton a gida na America da yawa mutane za su so shi haka kuma a duniya ma baki ɗaya za a so wannan abu da shi Trump ya dauka ma'ana ta nan za ka ga kaman birgiman hankaka ne in can gurin an ga bakinsa wannan kuma za a ga falinsa ta wannan fuska
masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri a madadin bakin da muka kasance da su a cikin shirin farfesa Samuel Zalanga da farfesa Kamilu Sani Fage sai Daddy Balawe da ya daidaita mana sautin shirin Mustafa Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC
a gaida na mutum Sanyinna yanzu kuma ga Zahra ta sake dawowa da labarai amma wannan karin a takaice
Jihohin Amurka 22 sun shigar da ƙara akan umarnin zartarwa da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa hannu na kawo ƙarshen ba da shaidar zama ɗan ƙasa na haihuwa. Wata ƙungiya mai fafutuka ta ce umarnin zartarwa da shugaban Amurka Donald Trump ya sanya wa hannu na dakatar da shirin 'yan gudun hijira zai shafi dubban 'yan ƙasar Afghanistan da suka taimaka Amurka a lokacin yakin da ta yi a ƙasar. Babban hafsan sojan Isra'ila ya ce zai yi murabus a ranar 6 ga watan Maris.
Masu sauraro da haka ne kuma za mu naɗi tabarmar shirin namu na wannan lokaci. Zuwa can an jima da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya Nijar Kamaru da Chadi. Wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana da GMT za a ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana. Yanzu a madadin Zahra Aminu Fage da ke ta karanto mana labarai da Daddy Balawu ya shirya ya kuma ba da umarni sai injiniya mu na wannan lokaci Mr. Nick. ni Aisha Mu'azzam ke cewa kowane lafiya. Ma'asara.